to sai dai koyan da malikitoci ke kokarin shawo kan irin waɗannan cututtuka. Masana haka ce maka, na ma fa ganin akwai abin dubawa a wajen taron karawa juna sanin da kwararru kan kiyaye lafiyar abinci ta ƙasa, wato National Food Safety Expert, suka gudanar a nan yau la fadar jihar Adamawa. An ankara da jama'a ne kan muhimmancin kula da abincin da ake ci a yanzu da kuma matakan kariya daga sabbin cututtukan da ke da alaka da abinci, musamman a wannan lokaci na hannu baka hannu kwarya. Da yake jawabi a taron, wani kwararre kana shugaban tawagar Mr. Favero Chuku ya yi bayanin sa ne kan hanyoyi da kuma abubuwa goma da idan jama'a masu kiyaye za su kubuta daga kamuwa daga cututtukan da ake dauka ta hanyar cin abincin da ake ci. Yace tsaftar shi kansa mai dafa abinci da na muhallin dafa abincin suna da cikin abubuwan da ke tabbatar da ingancin abinci da ma lafiyar jama'a.
There are 10 ways by which we can make food safe. Number 1, protecting ourselves from contact with food, not touching food directly with our hands.
Sananniyar yar jaridar nan Mrs. Mojumo Kunjuela da ke cikin tawagar ta ce aikin kiyaye lafiyar abinci aiki ne na kowa da kowa, inda ko ta ce akwai abubuwa da dama da jama'a ke yi da ke haifar da cututtuka ta hanyar abincin da ake cin.
Abinda ma ya kamata mu yi tun yaushe shine tsafta. Wanke hannu kawai in ka shiga bayan gida ka dawo ka wanke hannunka. Matan mu in za ku je kasuwa ka ku je kasuwa dan ma ku ce wato kayan ba zai mana tsada ba, don haka za mu je da yamma. Mutane mu a gona ya kamata a giya musu irin taki da ya kamata a sa. Wani gun in an sa taki da yawa yana ja mana wahala.
Haka nan masaniyar yar jaridar ta ba da shawara hada karfi da karfi da min fadakarwa.
To ku kenan, mu kenan, mu a jarida ko a television ne ko a radio ne ya kamata mu rike kanmu mu taimake juna. Abin nan ba wai in ya shafi gwamnati ba, ba zai shafe mu ba. Dukkanmu in an ba wani abinci da ba kyau, baka san ko dan wanka bane ko in ka je ka siya nama a kasuwa, abin ba daidai bane. In maganan rashin lafiya ya taso ya shafe mu duka. Domin haka dukkanmu muna da stake a cikin wannan. Shi yasa a wannan muka kira from every local government, muka kira manoma, muka kira masu sadda kayan gona har zuwa ma can kasan waje, muka kira masu sadda abinci. Matanmu da suka sadda abinci a makaranta ne, a kan titi ne, a mai. Don haka mun hada kai da Minister of Agri, the Minister of Health, the Minister of Commerce, Minister of Information, Environment, dukkanmu mun hada kai za mu iya mu reduce wannan cuta da muke samu gaman abinci.
To wai ko me waɗanda suka halarci taron ke cewa
panika yana da yawa, domin akwai abubuwan da muke yi a jahilce wanda ba mu sani ba, yau sun zo suna gaya, musamman kamar yanzu da yake magana yanda ake daukan tumatur daga nan zuwa Lagos sa aje awaki a sama, tumatur a kasan nan, kaga dole awaki za su yi fisari. In sun yi fisari kuma zai taba tumatur din, su kuma ba su sani ba, a dauka je a sayarwa mutane a ce an samu fresh tumatur daga nan, bayan an ci kuma sai ya da musu masala. Kamar aje abinci a cikin fridge kullu yawmi muna jahilci kanmu, kamar da ya faɗa maganar nama, kaga nama ruwa-ruwa ne, in ma ya zama kankara ne ma lokacin da aka dauki wuta zai dawo ruwa, kaga zai rinka sauka. In ya sauka akan dafaffen abinci kuma an dauka ba wanke ba, ba yi komai ba, aka sake duma shi koma da sanyi ma dauka ba yara, kwana biyu muna asibiti.
Abun tausayi ne ga wanda ba su samu kasance a wannan program ba, domin ta kwesu wanda aka fara yanzu wanda ana cikin ta ta yanzu haka, ana magana yanda mutane suna samu cututtuka daban-daban ta hanyar abinci. Domin a cikin rashin sani wani cutuka yana iya faru da jama'a ba tare da muka sani cewa a ta abinci ne ana samun ta ba.
Kamar yadda bayanai daga masana ke nunawa, cututtukan kwalara da atini da zazzabin typhoid jirgi ɗaya ne ya kwaso su, domin duk kusan a gurbataccen ruwa, abinci da ma muhalli ake samu batun da ya zama tilas a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.